الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وآله وصحبه وأتباعه. أما بعد، ينقوى ما سدرج أن الرانا تأشرين دبقي قوتا ذو القعدة هجرا من ذن الله صلى الله عليه وسلم شكرا جبو تايا دتاريه دودا أربعين دبقي wanda dai dai da 15 ga watan 5 shekara ta 2026 hudu bace ta 114 akan wannan minbari na masallaci Mus'ab bin Umair dake nan cikin garin Kaduna, New Millennium City. Wanda taken wannan hudu ba yana da alaka da abin da muke fuskanta a kwanaki kadan gaba gare mu, wato sune kwanaki 10 watan Dhulhijja. Lalle godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sanya mu muka kasance musulmi masu miƙa wuya a gare shi. Muna masu shaidawa cewa babu abin bauta bisa cancanta face Allah shi kadai. Kuma tabbas manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bawan sa ne kuma jakadan sa ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi dan ya zamto rahama ga talikai baki daya. Kuma ya kasance ne bishara ga wanda suka bi Allah, mai gargadi ga wanda suka saba ma Allah. Sannan Allah ta'ala ya aiko shi dan ya kasance fitilla ne mai haskawa zuwa ga aljanu da mutane baki daya. Ira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalan gidansa da sahabbansa dukkaninsu baki daya ba tare da togaciya ba, da wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako. Bayan haka, ya ku yan uwa, haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ma bayinsa wasu lokuta don su bauta masa a ciki, kuma su yawaita ayyuka na ƙwarai a cikin waɗannan lokuta da ya sanya musu. Ya kuma sanya waɗannan lokuta domin bayi su yi gasa, su yi rigen jeniya domin ganin sun samu kusanci zuwa ga Ubangijinsu wanda shi ne mahaliccinsu baki ɗaya. Lallai ya dace ga dukkan wani musulmi na ƙwarai ya kwadaito wurin ganin ya raya lokutansa da yin ayyuka a cikin waɗannan kwanaki, wanda su ne mafiya darajan kwanaki yini da ake samu a shekara baki ɗaya. Kuma su ne kwanaki waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da su a cikin Alƙur'ani, inda yake cewa wal fajr wa layalin ashir, ai bi ma'ana ina rantsuwa da lokacin ketowar alfijir kamar yadda nake rantsuwa da darare guda goma. Ai, darare guda goma malaman tafsiri suka ce su ne kwanaki goman farkon watan Dhulhijja, kamar yadda al-Imam Ibn Kathir Allah ya ji kansa da rahama, wannan tana daga cikin magana mafi rinjaye da ya tabbatar a cikin tafsirinsa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara cewa kuma domin su ambaci Ubangijinsu a cikin wasu lokuta sanannu daga cikin abin da Allah ya azurta su, kuma ya zamto sun tuna Allah da abin da Allah ya azurta su daga cikin dabbobin ni'ima na gida, wanda jamhur na malamai suka taba kan cewa waɗannan ayyamin ma'lumat, kwanaki sanannu da Allah ya faɗa a cikin wannan aya ta 28 a cikin suratul Hajji, su ne kwanaki goman farkon watan Dhulhijja. Don haka, yan uwa, dai mu sani rayuwar dukkan wani musulmi yana cike ne da lokuta wanda ake so ya raya su da yin biyayya ga Allah ta hanyar ayyuka na ƙwarai. Kuma Allah ya sanya waɗannan lokuta ne don su zamto kasuwanci da bawa zai amfani da su wurin cin ribar rayuwar duniyarsa da lahira. Sannan kuma Allah ya shar'anta a cikin waɗannan kwanaki a yi wasu ibada, wanda duk wanda ya yi wannan ibada ya samu tsira wurin Allah. Kuma a ciki lallai akwai maganganu na ƙwarai na zikiri da aka tsara wanda za mu ji, wanda ya dace mutum ya yi ƙoƙari ya yi faɗi tashi wurin ya ga ya gaggauta koma zuwa ga Allah da aikata irin waɗannan abubuwa da aka tsara mana a shari'a. Haƙiƙa hadisi ya tabbata daga Abdullahi ɗan Abbasin, Allah ya ƙara yadda a gare shi, daga manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, ya ce babu wasu kwanaki na yini waɗanda ayyuka na ƙwarai suka fi soyuwa zuwa ga Allah kamar irin waɗannan kwanaki waɗanda Allah ya sanya su ya ce yana nufin kwanaki goman farko na watan Zulhijja. Sahabbai suka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce da shi hatta yin jihadi domin ɗaukaka kalman Allah, wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kwarai hatta wanda ya fita jihadi don ɗaukaka kalman Allah sai dai mutumin da ya fita da ransa, bi ma'ana ya fita shi da kanshi aka je da haji tare da shi, da dukiyansa duk da ya mallaka gaba ɗaya aka tafi jihadin da ita, sannan ya kasance ba abin da ya dawo daga cikin wannan, bi ma'ana ya yi shahada a can kuma dukiyar ta ƙare gaba ɗaya wurin jihadi, shine kaɗai wanda ya daidai da mutumin da ya raya waɗannan kwanaki goma farkon watan Zulhijja da ibada. Wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito, amma wannan lafazi na Abu Dawud, afwan, Imam al-Bukhari da Abu Dawud, wannan lafazi na Abu Dawud ne. Ya ku 'yan uwa musulmi, lallai dama ne mai girma mutum ya ribaci waɗannan kwanaki ta hanyar yi ma Allah ɗa'a. Sabili da yau da za ka bincika a yau ɗin nan akwai waɗanda an yi jana'izansu a safiyar yau. In kuma ka bincika an jima, lallai a rayuwa za ka ji akwai wasu su ma wanda a yau ɗin nan za a yi jana'izansu sun koma zuwa ga Allah. To wannan dama da Allah ya bamu dama ce mu raya ta da lokaci ne da ya kamata mu raya ta da ɗa'a, sannan kuma mu fuskanci duk wani abu na alkhairi. Abu Nu'man al-Nahdi Allah ya masa rahama yana cewa magabata, yana nufin sahabbai da tabi'ai da wanda suka biyo bayansu, suna girmama wasu kwanaki goma a shekara guda uku. Akwai wasu goma guda uku na shekara wanda sahabbai da tabi'ai da asba'i tabi'in ba sa sakaci da waɗannan goma ɗin. Ya ce goman farko su ne kwanaki goman ƙarshe na watan Ramadan, saboda a ciki akwai Lailatul Qadr. Goma ta biyu su ne kwanaki goman farkon wannan wata na Zulhijja da zai kama nan da kwana uku ko hudu masu zuwa insha Allah. Sai kwanaki goma na uku su ne kwanaki goman farkon watan Muharram, kakkumanta a cikinsu akwai Ashura da Tasu'a. Ya ku 'yan uwa, ku sani cewa lallai ayyuka na ƙware a cikin waɗannan kwanaki na farkon watan Zulhijja suna daga cikin abin da Allah ya fi so subhanahu wa ta'ala fiye da yin aikin ƙwarai a wasu kwanakin da ba su ba. Duk aikin ƙwarai da za ka yi a yau bai kai wanda zai kasance a cikin yini na farkon watan Zulhijja ba, domin hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara yadda a gare su shi da mahaifinsa yake cewa lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce babu wasu kwanaki na yini, babu wasu yini mafiya girma a wurin Allah, wa'ana yini ne wanda sun fi kowane yini girma wurin Allah, sannan kuma sun fi soyuwa, Allah ya fi son a yi masa aiki na ƙwarai a cikin wannan yinin. Wato idan aka ce yini ana nufin daga fitowar alfijir zuwa faɗuwar rana, daga nan yini ke ƙarewa. Idan aka ce dare ana nufin daga faɗuwar rana zuwa fitowar alfijir. Shi yasa wancan magana na Usman al-Nahdi rahmatullahi alayh, in kun kula kwanaki goma da ya faɗa, kwanaki ne waɗanda malamai suka tattauna a kai, suka ce wai yanzu tsakanin ma kwanaki goman ƙarshen watan Ramadan da kwanaki goman farkon watan Zulhijja ɗinnan wanne ya fi matsayi da daraja a musulunci da wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan malamai sun yi tattaunawa na ilimi a bisa dalilai na shari'a da ayoyi da nassosi na hadisi da suka zo, sai suka yi ittifaki akan cewa idan ana maganan dare ne, bi ma'ana daga faɗuwar rana zuwa fitowar alfijir, duk shekara babu dararai da suka fi na ƙarshen watan Ramadan da daraja, inda daga faɗuwar rana ne zuwa fitowar alfijir. Menene dalili? Suka ce akwai Lailatul Qadr a cikin waɗannan dararan, wanda Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, yace Lailatul Qadr khairun min alf shahr tatanazzalu al mala'ika. Wannan girmamawa da Allah ya mata, suka ce sai yasa tafi kowace darare na shekara daraja. Amma fa idan ana maganan yini ne, ku tuna ma'anan yini daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana, to duk shekara babu yinin da ya kai yinin asalin wato kwanaki goman farkon watan asalin Dhulhijja daraja da matsayi. Shi ma sun faɗi dalili a kai, suka ce shi ne a ciki akwai ranar Arafa, wanda rana ce wanda za mu ji falalanta a gaba kaɗan. Wancan kuma goma ta uku da sa bai ke girma mata, saboda a ciki akwai Ashura da Tasu'a. Idan ba ku manta ba, kafin farlan an farlanta watan Ramadan ne yin azumin Ramadan shekara na uku bayan hijira. To kafin wannan shekara uku, Annabi sallallahu alaihi wasallam ranan asalin wato Ashura yake azumta, wannan darajar da take da shi. Har lokacin da ya zo garin Madina, sai ta da Yahudawa suna yi, sai ce la'asum in baqaitu la'asuman na tasi'a, in Allah ya sa ne tsawon rai, to zan azumci tara ga wata in hada shi da goma in na kai shekara mai zuwa, saboda in saba ma Yahudawa. Sai Allah bai kaddara ya kai ba. Shi yasa za ku ji idan za a faɗi azumin, sai a ce Ashura da Tasu'a, ba Tasu'a da Ashura ba. Asalinsu ai daga kirga ne. Tis'a shi ne tara, ashara shi ne goma. Amma in za a faɗa, akan fara faɗi ne a faɗi goman, sannan a faɗi taran. Haka za ku ga a shari'a ake yi. Me yasa? Saboda goman shi ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata kuma ya yi magana a kai, don haka ya fi daraja. Sai aka gabatar da shi kafin taran, da ya ce inda na rayu zan azumci, in na rayu zan azumce shi. Sai zamto ya sunnanta ma al'ummarsa su haɗa da tara ɗin. To wannan darajar da yake da shi, shi ya sanya asalin wato magabata suke girmama su. Saboda haka ƴan uwa mu gane cewa magabata suna girmama waɗannan kwanaki. Kuma Abdullahi ibn Umara ya faɗa yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wasu yini, mun gane ma'anan yini, wanda suka fi girma a wurin Allah, kuma Allah ya fi so a yi ayyuka kwarai na kwarai a cikinsu fiye da waɗannan kwanaki goma farko na watan asalin wato Dhulhijja. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga umurnina ga duk wanda Allah ya sa ya kai waɗannan kwanaki, ya ce fa'aksiru fihinna min at-tahlil, ku yawaita faɗin la ilaha illallah a cikinsu, shi ne at-tahlil. Kar ku yawaita hiran siyasa, kar ku yawaita zagin mutane, kar ku yawaita hiran tarkacen abin da yake duniya ku manta da lahira. Wala alla su ne kwanakin da ba za ka maimaita su zuwa ta shekaran ba. Ko ka same su kila na ƙarshe kai, ba abin mamaki ba ne. Saboda haka duk wanda ya riski waɗannan kwanaki, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yawaita faɗin la ilaha illallah a cikinsu. Wattakbir, ku yawaita faɗin Allahu akbar. والتحميد كويت فتن الحمد لله وانا حديثي لئن قلتتشي وانا امام احمد بن حنبل الله جي كان صدر رحمة يروي توعي يبتد حديثا حقيقة يكو ينقوى وانا نيني نقوى نكيبوا من فرقون وطن ذو الحجة سنتتر من ين إبادو شيثات كيدا مطعيم يو الحافظ ابن حجر يافدات كل تافن صفتح الباري yake cewa abin da ke bayyana a sarari ake iya fahimta shine dalilin da yasa waɗannan yini na farkon watan Dhulhijja suka samu miza. Zaka ce miza shine wani bambanci na falala wanda wani bai da irinta, wani abu wanda da shi kadai ake gane wani da shi, wani matsayi wanda wani ke da shi ba mai irinsa. Yake to dalilin da yasa waɗannan kwanaki goma farko na Dhulhijja suka samu irin wannan matsayi shine abin da ya tattara a cikin sunan manya-manyan ibadu a ciki. Na farko akwai sallah a ciki, a cikinsa ana samun ranar Idi, akwai azumi, akwai sadaka, akwai aikin hajji wanda shine ƙarshen abin da ke tattara mutane min kulli fajjin anik, daga kowane lungu nisan duniya sai an fito ana tururuwa ana dandazo a tafi zuwa ga Ka'aba. Kuma a cikin waɗannan kwanaki ne haka yake faruwa. Haka Imam Ibn Hajar Allah ya ji kansa da rahama ya faɗa. Da haka ku sani ya ku ƴan uwa, daga cikin darajar waɗannan kwanaki shine akwai ranar tarwiya, shine ranar takwas ga watan Dhulhijja, wanda daga wannan rana ne ayyukan hajji suke farawa. A ciki kuma akwai ranar Arafa, wanda shine ranar tara ga watan Dhulhijja, kuma rana ce wanda Allah yake gafarta zunubai a ciki, rana ce wanda Allah ke ƴanta wuyayu, yake ƴanta mutane daga shiga wuta. Inda a ce waɗannan kwanaki na Dhulhijja ba su da wani abu a cikin su face ranar Arafa kadai, malamai suka ce da wannan ya isa waɗannan kwanaki falala da matsayi da daraja a wurin Allah. Hadithi ya tabbata daga uwar muminaina na Aisha, Allah ya ƙara yadda a gare ta, take cewa ta ce manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce, babu wani yini wanda Allah ya fi yawan ƴanta mutane a cikin wannan yinin, yake ƴanta bawa daga wuta kamar ranar Arafa. A wannan rana Allah subhanahu wa ta'ala yakan kusanto kusa da wannan duniya da muke ciki, ya rinka yi ma mala'iku alfahari, yana ma mala'iku da suke tare da shi alfahari da mutanen da suke tsaye a filin Arafa, ya rinka cewa da su waɗannan suwane ne, ba dan Allah bai sani ba sai dan ya nuna isa a gare su, sai ya Allah bayinka ne, ya ce me suke yi, ya ce suna tsaye ne a filin Arafa ya Allah, me ya kawo su, mala'iku su ya Allah sun taho daga garuruwansu ne da guzuri da komai don su zo su bauta maka. Sai Allah ta'ala ya kalli mala'iku ya ce to ku zama shaida duk wanda ke tsaye a wannan fili na Arafa ni ma na gafarta mishi. Wannan hadithi Imam Muslim ya ruwaito shi. Ya Allah wanda bai taba zuwa ba ka azurta shi da zuwa, wanda ya taba zuwa Allah ka maimaita mishi. A cikin waɗannan kwanaki ɗan uwa masu daraja akwai ranar yanka, ranar suka, ita ce ranar 10 ga wata, wanda Allah ya saka malamin da ya mana furi khutba ya yi bayanai masu fa'ida, Allah ya biya shi da aljanna. Waɗannan ita ce rana ta 10 ga watan Zulhijja, ranar da ake yanka, wanda rana ce da a musulunci ake girmacewa babu rana mai daraja kamar ranar Idi. Wannan rana ta babban sallah, tunda duk duniya ta ɗauka a rana. Sannan kuma an ruwaito hadisi daga Abdullahi ibn Qurtin, Allah ya ƙara yadda a gare shi, ya ce manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce, lallai mafi girman yini a wurin Allah mai girma da ɗaukaka ita ce yinin ranar asalin, wato ranar yanka, ranar ƙiranar da muke Idi muke yanka, wa yawmul qarri, da ranar qarri. Yawmul qarr shine ranar da yake biyo ranar yanka, ma'ana 11 ga wata, randa mutane suke yanka su zauna a asalin wato muna. Ya koyan uwa, haƙiƙa magabata, kar ku manta in mun ce magabata sune sahabbai da suka rayu da Annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗalibansa na farko kuma mafiya daraja al'umma bayan Annabin Allah, da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su, sun kasance waɗannan kwanaki 10 sun kama sukan fita zuwa kasuwanni, saboda kasuwa nan ne wurin shagala da manta lahira, duniya kowa ke nema, kuma matattara ne na jama'a na gari da na banza. Sukan rinka zuwa kasuwanni su rinka yin kabbara, kamar Abu Huraira radiyallahu anhu ya kasance nan haka, sukan zo su ce Allahu Akbar, Allahu Akbar, suna faɗi da mutane sun ji sai su tuna hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda muka shude a baya kaɗan, su ma sai su rinka yin kabbara da kabbara, in sun faɗa sai su. Sannan yana daga cikin abin da ake so mutum ya rinka daga sautinsa da takbiri ɗin, a nan kam an yadda ka daga sauti mutane su ji, saboda ka ambaci Allah ka kori shaidan, kuma gafalalle in ya ji ka shi ma ya faɗaka. Ana son wannan a bayan salloli na wajibai. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allah ya ji kansa da rahama, ya ce ana iya fara waɗannan kabbarbari tun daga asubahin ranar 1 ga watan Zulhijja har zuwa ƙarshen ayyamut tashrik. Wasu malamai suka ce daga asubahin ranar Arafa ne zuwa ƙarshen ayyamut tashrik. Amma duk wanda ka ɗauka a ciki kana da dalili da wannan nassi na hadisai da muka wuce, wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku yawaita at-takbir at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid a cikin su. Ya Allah ka datar da mu. Ya ku bayin Allah ƙarshe, yana daga cikin abinda ake so ko mu ci kusa da ƙarshe, abinda ake so mutum ya yawaita a cikin waɗannan kwanaki shine azumi. Hadith ya tabbata daga cikin daga wasu sashi na iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, kamar Ummu Salama, Allah ya ƙara yadda a gare ta, take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana azuntan kwanaki 9 Zulhijja. Mu kiyaye wannan. Wasu suka ce kwanaki 10 Zulhijja, ba 10 bane, 9 ne, saboda ba a yin azumi ranar Idi. In ka ɗauki daga farko zuwa tasu'a an gama, ran Idi ba a azumi, ba azumi ran Idi, ko da azumin kafara ne, ko da azumin da aka ce a jere ake yin su, kamar azumin wanda ya kashe rai da ganganci yake yin sa a 60 a jere to zai tsallake ranar idi na karaman sallah washe gari zai dora amma idan babban sallah ce zai tsallake ranar idi zai tsallake 11 ga har sai ya kai karshen ayyamut tashrik sannan zai dora da azumi ko da na kafara ne ba a yin azumi a cikin waɗannan kwanaki saboda haka mu kiyaye ƴan uwa kwanaki 9 sune ake azumta a cikin Dhulhijja shine abin da Ummu Salama Allah ya kara yadda a gare ta ta faɗa idan mutum ba zai samu taran ba ya siya mu Dawud a cikin su yau kai gobe ka huta idan ba za ka samu ba in dai za ka iya azumi to karka kuskura azumin ranar Arafa ya subuce maka saboda asalin wato Ummu Salama take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Aisha radiyallahu anha take Ummu Salama afwan take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtan kwanaki 9 na Dhulhijja wa yawm Ashura hakanan azumin ranar Ashura yana azumta wa talatata ayami min kulli shahr sannan yana azumtan kwanaki 3 a kowane wata kwanaki 3 na kowane wata wanda yafi azumtan su sune 13 14 da 15 su ake ce ma ayyamul bid ranakun da wata ke cika haskensa idan babu hazo ba hadari a sama idan aka ce yau 13 ga watan musulunci to ka je ka kalli wata zaka ga haskenta ya cika fal haka za ta kasance 14 haka za ta kasance 15 sai daga 16 zaka ga ta fara rage haske kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa adakal urjunil qadim to waɗannan kwanakin da take cika hasken sune kwanakin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake azumtan su amma malam Salih al-Uthaymeen Allah ya ji kansa da rahama bisa ga dubi da wannan hadisi da wasu hadisan da suka yi magana akan kwanaki 3 a watan ya faɗi halaccin mutum ya azumci kwana 3 a wata ko da ba waɗannan 13 14 15 din ba ne kuma idan ka kalli tsarin sauki na shari'ar musulunci zaka gamsu da dalilansa saboda akwai mata a cikin musulmi kuma wata macen ta yiwu duk 13 zuwa 15 din nan zai zo ne tana cikin jinin al'ada to kaga sai zamto kaman ya haramta a gare ta gaba daya to amma idan akwai halaccin wasu kwanakin tunda wasu hadisan sun goyi bayan haka to sai zamto dai Annabi sallallahu alaihi wasallam yana azumtan kwanaki 3 na asalin kowane wata sannan ana so so mai tsanani shine mutum ya azumci 9 ga wata na wannan wata wanda shine ranar Arafa amma ga wanda bai je aikin hajji ba ga wanda bai je aikin hajji ba wanda yake aikin haji ba zai azumci ranar Arafa ba baya daga cikin abinda mai aikin haji zai yi ya azumci asalin wato ranar Arafa sannan hakika Abu Qatada al-Ansari ya rawaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi menene falalan azumin ranar Arafa din yace azumin ranar Arafa yana sa Allah ta'ala ya gafarta ma mutum zunuban shekaransa da shekaran da suka wuce kutina waɗannan zunubai da ake gafartawa babu zunuban da suka shafi haƙƙin wasu mutane kar mutum ya zalunci mutane ya yi tsammanin in yi wannan azumi shikenan ya ci buluf a'a akwai sauran magana haka nan kaba'ira manyan zunubai da suke buƙatar tuba su ne kaba'ira ana buƙatar mutum ya tuba zunuban da ake gafarta wannan ƙananun zunubai ne duk da cewa Allah na iya gafarta manyan ga wanda ya ga dama to amma yana da gaskiya abun sani a tuba daga manyan zunubai Allah ya taimake mu a ƙarshe yana daga cikin ladubba da ake so duk musulmi ya kiyaye idan waɗannan kwanaki 10 na ƙarshe na farkon watan Dhulhijja sun fara shine duk wanda ya nufin zai yi layya wanda ya nufi ana nufin ko da albashi bai shigo ba amma kana sa ran za a yi albashi ko da bashin da kake bin wani bai biya ba amma kana tsammanin zai biya ka kai kan ka himmatu kai kan ka kama hanya da tunani da niyyar cewa za ka yi layya to idan waɗannan kwanaki sun kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yake cewa idza ra'aytum hilal dhulhijja idan kun ga watan dhulhijja yau ɗaya kun ga wata yau ya kama wa arada ahdukum an yudhi kuma ɗayan ku yana nufin zai layya kun ga yana nufin akwai niyya akwai tattali da tunani da yunkuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fal yumsik an sha'rihi wa adfarihi to mutum ya kame daga gashinsa kar ya aske kowane gashi a jikinsa wa adfarihi haka nan kumba na hannu ko na kafa kar ka aske su wasu wanda ba su san Allah ba yake cewa malam tambaya wani yayi yake cewa da ni yanzu mutun zai zauna kwana 10 cikin datti sai na ce da shi ai Allah na tuna ma ne kana da kwanciyar kwana 1000 cikin kazanta da za a tashe ka gobe shi yasa aka tuna ma tun yanzu in ba wata hikima sai wannan mu ya ishe mu in ma bamu gane batun da ya tabbata mu mun yarda kawai saboda haka ƴan uwa ana kamewa kar ku dauki fadin masu ba a yi wallahi hadisi ne ingantacce tunda annabi ya faɗa kaje da dalilin annabi ya fi ma dalilin kowa a duniyan nan duk wani abu na sabani ka bar mu masu sabani sabanin su ka rike wanda yazo daga annabin Allah sallallahu alaihi wa sallama malam yayi bayani naji firi khutba akan abin da ya shafi naman layya da sauransu dukkan waɗannan la'alla sa biyo khutba ta gaba to amma wannan yana daga cikin abin da ya kamata mu sani sannan a ƙarshe kar ku manta ƙasar mu tana buƙatar addu'o'in mu ƙasar mu tana buƙatar mu sa ta a gaba da addu'a kamar yadda muke sa kawunan mu da ƴaƴan mu to wanda ke rayuwa a Najeriya yanzu ba sai an masa tafsirin me ke faruwa a Najeriya ba wanda sai ya gaya maka ba wanda zai gaya maka wai me ke faruwa yanzu kan kowa ya san me ke faruwa to gaskiya a iya hasashe idan ba Allah ba fa ba wanda zai ba mu mafita a ƙasar nan mu koma ma Allah mu yi addu'a musamman wannan shekara dai daga shi sai zaɓe ko dole za a samu canje-canje na shugabanci da kan gaba kan baya da iya abin da ma Allah kaɗai ya san me zai faru to amma mu ba mu da matsala tunda muna da Allah ba mu da baƙin ciki tunda muna da wanda za mu kai kukan mu wurinsa kuma ya share mana saboda haka mu dage da addu'a abin da ake fuskanta na zaɓe da shugabanci ya Allah don tsarkin sunayenka ka ba mu shugabanni nagari waɗanda za su zamto alkhairi ga ƙasarmu da ƴaƴanmu da addininmu da al'ummanmu baki ɗaya ya Allah ko mun san su ko ba mu san su ba irin waɗannan mutane Allah ka sa shugabancinmu a hannunsu wanda ke nufin ko ƙasarmu ko addininmu ko al'ummanmu da sharri ko fitina ya Allah ko a cikinmu yake Allah ka rusa shi ka hana shi cin nasara Allah ba mu da gata idan ba kai ba ba mu da wurin kai kuka idan ba wurinka ba mun tabbatar zunubanmu suna da gaske abubuwan da suke janyo mana matsaloli to ya Allah ka yafe mana Allah kuma ka ba mu ikon tuba mu koma zuwa gare ka wallahi ku tafa ƴaƴanku da ba su ma Allah laifi ba musamman marayu daga ciki ku yi addu'a ku faɗa su faɗi Allah ya ba mu mafita a ƙasar nan amma abubuwan da suke faruwa na zuban jina ne da rashin kwanciyar hankali da tsananin rayuwa da fargaba da razani wannan abu ya kai matukan inda ya kai wannan fa kullun in ka duba lissafin nan baba yake ba gaba yake kara kullun in ka duba gaba yake yi to ina za a kai a gobe Allah kadai shine masani so da haka kar mu manta da ƙasarmu cikin addu'o'in mu mu yi addu'a mu sa ƙasarmu a ciki duk abin da za mu samu na jin daɗin rayuwa matukar ƙasarmu ba ta cikin kwanciyar hankali wallahi ba za mu ji daɗin rayuwar mu ba duk abin da aka baka su kansu masu shugabancin sun sani ko mutum ya ji daɗi na wucin gadi ne da ya gama jin daɗin fitina zai koma ma tunda ka ga mutum mahaifarsa ta gagare shi ƴan uwanka su gagare ka sai dai a ɗauki mutum a kai maka Abuja ka gan shi kai ka je ya gagara to ina me ni'ima kuma a cikin wannan duk wani mutumin ƙwarai da mahaifarsa asalinsa yake alfahari da asalinsa yake tutiya amma a ce yau asalinka ya gagare ka waɗanda suka gabata a ƙasar nan fa sun sadaukar da yau ɗinsu ne sun sadaukar da gobensu shine yau ɗinmu mu sannan ne mu muka ji daɗi ka ɗauki su Sardauna ka gani duk mulkin da suke cikin wahala suka yi har jifansu an yi wani amma yanzu ambatansu kaɗai sai ka ji wasu mutanen kirki ne masu daraja ake faɗi to kai yanzu ba za ka so a yi ma irin wannan ambatan ba haka nan masu dukiyoyin cikinmu jama'a fa suna cikin kunci da tsanani da rashi jama'a suna cikin talauci da damuwa za a shiga waɗannan kwanaki don girman Allah ku fitar da dukiya ga rananku na samun rahaman Allah ga rananku da za ku samu yardan Allah ga ranan da za ku nuna ma Allah mun gode da ni'imar da kai mana ku ware kuɗaɗe masu nauyi masu kima masu daraja irin kuɗin da in kun fitar zuciyarku za ta gaya muku kun fitar da dukiya wallahi ku miƙa ma Allah za ku sha mamakin darajar da Allah zai ba ku Allah ta'ala na cewa man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana wa yadhi ba Allah rance rance mai kyau kai ka san Allah bai bukatan komai a wurinka kiran sarance mai kyau zai faranta maka rai ne a kabarinka, zai faranta maka rai ne a bayan mutuwanka. Allah albarkaci ayyanka da zuriyanka. Saboda haka dan Allah mu duba musamman a cikin dangin waɗanda suke mabukata ba su da shi, ka duba a danginka. Wani na nan ana murnan za a yi sallah, shi kam cikin tashin hankali yake. Ku duba, yana daga cikin hikiman da ya sa Allah ta'ala ya ce a bai wa wannan sadaka da ake nan a ƙaramar sallah, ka ce a ba da zakatul fitr. Saboda wani shi koran idin azumi yake, bai da abinci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ciyar, wannan ma idan aka yanka aka ce ai sadaka ai kyauta, duk ana gaya maka ne wani fa bai da shi, wani fa bai da shi, wani fa bai da shi, kuma bawana ne yana min sujada. Za ka taimake shi in biya ka, koko za ka yi rowa ni ma in riƙe abin da ke wurina. So da haka mu yi ƙoƙari ‘yan uwa, mu ciyar da dukiya domin Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma taqabbal tawbatana waghfil hawbatana وثبت حجتنا وعجل دعوتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك وسعديك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا ونسألك اللهم عيش السعداء ومنازل الشهداء وشكر على النعماء والصبر على البلاء والنصر على الأعداء. اللهم يسر أمورنا واحشر صدورنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.